Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa amma ba'd. Yan uwa muna yi muku barka da dawowa a cikin wannan barnamij namu na ilimi da fahimta sune Jagora daga nan Radio Murya Al'umma birnin Kwane.
Na'am.
Mallan an yi bayani game da abin da ya shafi basu da ilimi.
Na'am.
Yanzu muna so mu san menene adab ladubba na kitabatul basu da ilimi.
Na'am.
Wai me irin ladubba ne ya kamata mutum shi bi domin ya rubuta basina?
نعم طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم من أذنشن يدى أكي بنتكين علمي a musulunci na farko mun tattauna akan mas'aloli da dama yanzu kuma zamu tashi akan adab na al-bahth al-ilmi na farko ana buƙatar al-adab wato inda al-ikhtilaf al-fikri idan kuka samu sabani akan mas'ala to ana son ladabi saboda menene ladabi ka tattauna akan mas'ala da mutun ka bada hujja abinda yake akan shi ba mai kyau bane ba ka koma kana munakasha dogo ne ko gajere bane ko dan kabila kaza ne saboda shi dan adam bai da zabi a cikin waɗannan al'amura ba wanda ya zabi Allah ya yi shi dogo ba wanda ya zabi Allah shi yayi shi gajere ba wanda ya zabi Allah ya yi shi a ƙasa kaza wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara zabi na Allah shi mutun cikin kabila kaza ko dogo ko fari ko kaza wannan zabi ne na Allah kinan idan kuka yi sabani akan mas'ala ka bada hujjojinka ba tare da ka taba mutuncin shi mutumin ba na gaba sai al-adab fi al-ikhtilaf fi al-bahth ina akai sabani akan bincike to wannan kuma sai ku bada hujjojinku tsakaninku da Allah kuma sauran ya rage tunda bincike wani lokaci za a samu akwai sabani cikin mas'aloli da dama da suka bijiro ka kawo su ka kawo dalilan malamai kuma ka nuna ga wanda yafi ba tare da sai ka ci mutuncin wani ba sai akwai kuma adab da malamai suke kira adabul bahth wal munazara wanda kuma yadda ake tattaunawa tunda ana tattaunawa tsakanin musulmi da musulmi ana tattaunawa tsakanin kafiri da musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tattauna da kafirai na Yaman ko mu ce kristoci na Yaman da suka zo abin nan suka tattauna da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga sun zo a matsayin su na ba musulmai ba kuma ya tattauna da su kenan kamar yanzu irin taron da ake alhiwar da ake yi tsakanin musulmai da kafirai ba wani abu ne wanda za a zakko a ce bid'a bane tunda annabawa sun yi tattauna qur'ani ya kawo da suka tattauna da kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tattauna da kafirai a wurare daban-daban sai a bi ka'idodi waɗanda za a kiyaye mutunci musamman tattaunawa da waɗanda ahlul kitabi kamar kristoci da yahudawa abu ne wanda yana da hatsari in mutum bai sani ba tunda annabi Isa annabin Allah ne annabi Musa annabin Allah ne kinan in zaka tattauna da su kakka taba annabi Musa ko annabi Isa dan zaka kafirta wanda ya soki annabin Allah hita daga cikin musulunci zai yi kenan zaka yake su ne akan abin da suka sa a cikin waɗannan littafan nasu wanda ba gaskiya bane wallahu a'lam
Allah ya tsare mu
amin amin
mallan sai abin da ya sha alfaham wan naqd
fahimta
da kuma naqadi
na'am to shi na daga cikin adab na tattaunawa alfahamu na farko fahimta kada ka je ka fassara magana wani baka fahimce ta ba domin da yawan dalibai wani lokaci zaka iske sun fahimci abu a kuskuri sannan su je su yi naƙadin sa a kuskuri tunda ilimin da baka san shi ba baka san mustalahat kin shi ba baka fahimci abinda mutun yake nufi ba sai ka fassara irin yadda ranka ya kaso sannan kan yi naƙadin shi kai critiquing shi kaga ba matsala ta faru saboda abinda baka fahimta na baka kason kai critiquing shi shi yasa yana da kyau musulmi su koyi yarurrukan turawa saboda idan zamu yi critiquing su abinda suka faɗa ne da yaren su sannan kuma mu nuna musu ba haka bane yake ina fata an fahimce ni kenan in baka fahimta ba kawai sai ka je kai fassara ba daidai ba kuma ka je kai naƙadi ba daidai ba wanda yana daga cikin abin da ke sawar abubuwa su lalace Allah kai mun mai kyau
amin amin Allah ya saka malan da alkhairi
amin
malan sai abin da ya shahi da wafil bahth al-ilmi
na'am
abubuwa waɗanda suke tura mutun ko suke sawar mutun shi wannan bahasi su kuma waɗanda irin abubuwa ne
to abubuwa suna da yawa na farko ya kamata mu gane cewa akwai niyoyi dai na farko da wafi jami'i na dafi' shine abin da ya tunkuɗa ka annawaya ko anniyat zamu iya cewa ko alhawafiz duk ana cewa haka wato dalilin da suka sa mutun ya bincike na ilimi to in muka zo zamu kassama su a musulunci zamu iya cewa manya guda biyu ne dalilai na gari dalilai waɗanda ba na gari ba abu na farko ya zamanto don Allah za a yi ikhlasi dan neman yarda Allah da gane gaskiya domin duk abin da aka yi ba dan Allah ba wannan abin ba na gari bane shi yasa ikhlasi shine abu na farko wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin to sannan kuma Allah subhanahu wataala kalima ta farko da ta saukacin Qur'ani ita ce mi iqra kai karatu bincike kuma yana daga cikin wani fanni na karatu kenan dafi'in sa akwai dini wanda kuma na addini na kenan mu musulmi abin da ya kamata mu fara ganewa karatun mu na addini ko karatun mu na likitanci da kere-kere ya zamanto na farko mu yi dan Allah na biyu kuma mu yi dan saboda mu taimaka ma addinin mu da musulmi to koda ka samu wani diploma ko mu ce certificate ana biyan ka in dai dan Allah kake yi kuma dan ka taimaki musulmai to wannan biya da ake maka bai sai ya zamanto biyan ka ba sai dai Allah ya biya ka wannan wani abu ne wanda an ka baka dan saboda lokacin ka da ka bayar amma in kai don neman certificate to wannan kuma kai akan mummunan niyya na biyu daga cikin dalilai akwai hubbul istitla shine akwai wanda yana son ya gano abubuwa shi yasa kake ganin kamar yanzu wani zai yawon duniya gaba daya ya je cikin wannan mota ya je wannan kauye ya je wannan kauye sannan kuma akwai matlab abinda ake kira watani kasa tana buƙatar waɗanda za su yi bincike saboda kasa tana buƙatar ma'ilimta akwai matlab wanda za a iya cewa wanda yake da alaka da wato usari ko wace fami tana son a ce tana da ma'ilimta akwai matlab na kuma ƙabail ko wace ƙabila tana son a ce tana da ma'ilimta akwai matlab na nahiya gabaɗaya Afirka muna da buƙatar ma'ilimta akwai matlab wato alami wanda duniya ana yakar jahilci ana buƙatar a samu ilimi saboda matsalolin duniya su ragu sannan akwai matlab shakhsi mutum yana son a ce yayi fice ya fita daga cikin ciwon jahilci sannan kuma akwai matlab na neman wata duniya ko ya zamanto neman aiki tunda wani dama shi aiki kawai ke son ya samu bai damu ba da wani abu iyaka dai da ya samu certificate to yanzu aiki ne zai nema kawai da ya samu shahada aiki zai nema babu ruwa ne da yima addini aiki ko ƙasa ta inda yake samun kuɗi can ne yake an gane ko sannan kuma daga ciki akwai son mutum ya shahara a ce yafi mutane ilimi ko kuma kabila kaza tafi kasa ka abin nan to in wannan kuma hubbu zuhur zaraba sun kace yaqsimu zuhur son bayyana yana karya bayan dan adam az-zuhur na farko bayyana az-zuhur kuma wancan jam'i ne na zahar yana nufin baya ga masu jin larabci to dan haka dai wani shi na son a ce kuma ya samu diploma babba saboda a ce shine oga kwata-kwata da abin da ya kama da haka dan haka dai akwai wato dalilai masu yawa kuma Allah shi ya sani ya kowa ba muna cewa mun san wato abin nan ba daga ciki kuma mutun ya ga abin da ake akan shi bai yarda da shi ba to kaga yana buƙatar a ce yayi bincike kan shi dan saboda ya gano hakikanin gaskiya abin da aka faɗa haka ne ko ba haka ba dan haka dai wannan kaɗan ne daga cikin niyoyi illa dai zamu kasa su akan waɗanda suke da alaka da kyakkyawan niyya kuma da mummunan niyya wallahu a'lam
Allah ya saka wa malam da alkhairi malam mun yi magana akan bahasi to shin duk wanda ya ga dama na ya tashi yayi bahasin ko kuma ana buƙatar wayansu sifofi ga wanda za shi yin bahasi
to hakikatan duk aiki na duniya yana buƙatar ka'idodi da kuma wanda zai iya don kowane aiki akwai wanda sun ka iya shi yanzu kaga dako an san ba kowa yake iya dako ba don an ka azama wani buhu mutuwa zakai amma wani sai shi dakon shi kuma ya zauna lafiya shi yasa aiki Allah ya rarraba mu kowa nashi wani karfin jiki Allah ya bashi wani karfin kwakwalwa amma cikin wani ilimi wani wajen hadda Allah ya bashi hadda amma bai da fahimta mai yawa wani Allah ya bashi fahimta mai yawa bai da hadda wani Allah ya hada mai da fahimta da hadda wani Allah ya bashi fahimta ta ilimin likitanci wani fahimta ta har da alqur'ani wani cikin ilimin kimiyya wani cikin ilimin zamantakewa sociology to duk in ka dauki mutum ka aza shi a wani wuri wanda ba nashi ba ba zai iya ba baka iske mallan na karatu ka kamai moto kace mallan mashin dina lalace a gyara yana iyawa ba zai iya ba to kaga ashe tun daga nan zamu iga da cewa kowa akwai bai wanda Allah ya masa shi yasa su turawa ba su damu ba da cewa dole sai mutun yayi boko a'a shin menene ake ganin ka kware a taimaka maka sannan su musu damu ba da certificate dinka yanzu irin America da kasar China ba ana tambaye ka bane wani diploma kan mallaka kamar wani da yake cewa idan ka je Africa kana neman aiki za a tambaye ka me ka zo da shi ga hannu dan wa kake dan wace kabila kake dan wace jaha kake idan ka je ture kana neman aiki sai a tambaye ka wani certificate kake da shi idan ka je China da America zaka yi aiki sai a tambaye ka me zaka iya yi saboda su busu damu da takarda ba fiye da yadda sun ka damu da aiki a kas a gani almuhimmu dai bincike na ilimi ba kowa zai iya yi ba yana buƙatar waɗansu abubuwa na farko ya zamanto kana da ikon da zaka yi ka iya rubutawa ka iya karantawa ya kamata ka koyi rubutu don ka gane abin da anka faɗa don kai bincike tunda in baka iya karantawa ba baka iya rubutawa ba kaga wannan ba zai yiwa gare ka ba na biyu ana so mutum ya zamanto mai yawan bincike si'atu litila kana yawan tsinkaya kakka karanta littafi guda kai mas'ala hukumci yanzu na kana banna a in mas'ala ce da ta shafi tafsiri diba tafsirai daban-daban a fanni daban-daban tana yiwa in tafsirin ya shafi nahwu kadiba litatafan da suka yi nahwun wato i'rabin qur'ani in kuma ya shafi fiqhu ka zabi tafsirai na fiqhu da dama ka gano maganar malamai in ya shafi aqida ka nemi litatafai da dama waɗanda suka yi tafsirin aya aqidar ta suka bayyana kaga muqarana kina wannan zai taimaka maka wajen ilimi in babi ne na kaza dama muqarana tana daga cikin abin da ke taimaka ma dalibin ilimi ya samu ilimi da gaggawa yanzu misali sai ni dauko wata aya kawai sai in duba in gani ga tafsiran da suke da alaka da fiqh sai in diba tafsiri 10 duk sai in ga abin da suka ce nan da nan zan samu kore malami abin da ya faɗa akan wannan mas'ala sai in dauko kam i'rabi sai in dauki kam littafi bi ko uku sai in gani sai in dauko littafan qira'at sai in diba sai in ga ga yadda qira'at ta tabbata sai in dauko misali aqida sai in dubi abin da malamai suka faɗa karkashin wannan aya sai in dauko misali balaga sai in ga abin da malamai suka faɗa kan wannan aya kai tsaye cikin dan lokaci kadan in nin rarraba a kowane fanni kuma ni yi muqaranan ra'ayin wani da na wani sai ya zamanto dan lokaci kadan da izinin Allah zan samu fa'ida mai yawa amma rashin muqarana shike tuta madalibi domin in nace in diba na wanga sannan in duba na wannan sannan in duba na wannan to sai zamanto ban samu fa'ida amma in ni zo a ilimi kaza to wani ga yadda yi ga wani da ga wanda sai in bonda bayyana wannan bayani kaga kamar na dauki fage guda kuma nayi bayani abinda malamai suka yi to shi yasa ake son si'atu litila yanzu misali ina magana akan am da khas a ilimin usul fiqh in ina da littafi 10 da in karanta su gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya babin am wani kaza yace wani kaza yace wani kaza yace wani kaza yace babin khas wani kaza yace wani kaza yace wani kaza yace wani kaza yace to kaga na samu tabbatar ilimi a haka dalibin ilimi zai samu bincike kuma akwai litatafai da malamai suka yi abinda ake kira alqira'a almuthmira ko wani fanni ka fidda mishi nashi kurrasa ko kaye sannan kuma ko wani babi ka rinka bin mas'ala kana bidbin diddigin abinda malamai suka faɗa kaga inda sun kai ikhtilafi na sabani da kuma inda sun kai ikhtilafi wanda yake ana iya hada shi wannan abu ne wanda zai taimaka ma dalibin ilimi abu na uku sai alqudra ala ta'bir mutum ya zamanto yana iya bayani wani bai da bai iya yare da kyau ba to abinda yake son ya faɗa sai ya zamanto bai kai gare shi ba shi yasa ana son dalibin ilimi ya zamanto ya iya yare da kyau sai ya zamanto in zai iya fadin magana abu guda zai iya jujjuya shi ya fade shi da fuska 5 ko 6 ko 7 ko 10 amma yanzu ka zo kana son kai bayanin abu amma kuma sai ya zamanto dan abin da ka sani cikin yare ka danna to shi yasa sai ka kasa fadar abin da kake son nan to kaga wannan matsala ce nan ilimin lugha shi na da muhimmanci daga cikin sifofin mai bincike ana son al'amana al'ilmiya ya zamanto kana da amana ta ilimi kakka dauko magana wani a cassette ka yanke ta dan ta dace da abin da son ranka yake so kada ka dauko magana wani malami a cikin wani littafi ka yanke daidai inda kake so shi yasa yana daga cikin abin da muke jan hankalin daliban ilimi masu cirowa karatun malamai a WhatsApp na awa daya sai su yanke sai su kawo na minti 2 to wani lokacin idan maganar ba a iya fahimtar ta kai tsaye to bai dace kai haka nan ba domin wani zai bai ji baya ba bai ji karshe ba tsakiya kawai ya ji sai ya ji mata hukuncin da ba shi ya kamata ba kuma wannan ko cikin Qur'ani kai yanke wata magana ka tsaya ba a fahimtar ta yanzu misali in mutum ya zo cikin suratul mujadala yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce sarak Allahu al-azim ba a samu wanda ya imani da Allah da ranar karshe kenan annabawa ma duk kafirai ne in mutum ya ga fassara wal iyad billah da haka wannan al'amana al-ilmiya ana son ta shi yasa ma kaga malamai sun fiddo at-tawthiq shine at-tawthiq magana in ka fade ta sai ka fadi littafin da ka dauko ta ka fadi safhar da ka dauko ta ka dauki ka fadi taba'ar da ka dauko ta wannan al'amana al-ilmiya kenan amma ka yanke daidai inda kake so wanda zaka ga da yawan mutane waɗanda ba sa so sai su dauko wata magana su yanke yadda za a fahimta su a mummuna wanda suke so sai su gyara ta yadda za a fahimta shi wannan duka Allah subhanahu wataala ya san da wannan bayan al'amana al-ilmiya kuma kakka danganta zance ba ga wanda ya fade shi ba wani sai shi dauko magana mai kyau danganta ta ga wani ya dauko magana mummuna ya danganta ta ga wani wannan duk ya saba ma amana ta ilimi idan Allah ya hana ka zalunci mutun a tiya da ake aunawa kamar yadda bayani gabata ina ga magana ta ilimi wanda kake kokarin ka boye ko kuma ka samu wata magana mai fa'ida wanda ka san za a yi mamakin fadar ta sai ka ki fadar malamin da ya fade ta kamar ka danganta ta zuwa gare ka ko kai shiru dan a sa tsammanin wannan maganar ta kace Allah ya kyauta na gaba daga cikin sifofin mai bahasi ana son at-tawadu mutun ya zama to mai kankan da kai musamman yanzu kaga daliban da suke bincike a jami'o'i magister doctora jami'a abin da kamata na farko ka gane ita magister da doctora da binciken jami'a mas'ala guda ce kai bincike wa akan ta duk doctora ta duniya ba darasi guda ce shine mas'ala guda ce kai bincike kanta to wannan ba shike nuna cewa ba ka zan babban malami na duniya na biyu kuma ya kamata ka gane cewa littattafan da kai amfani da su da masadir da maraja ba kai ka rubuta su ba wasu bayan Allah ne suka rubuta su to don haka yana da kyau mutun ya rinka yin tawadu shi yasa zaka ganin babban malami ya rubuta littafi sai ya ba wadansu malamai su ce shi yace su duba mishi tunda shi ya san cewa yana eh kuskure sannan kuma zaka ce aljuhudul mutawadi' da yawa zaka mutane malamai suna cewa hadhihi dirasa almutawadi'ah albahth almutawadi' amma wani in shina bayani sai ka aza kamar shi kadai na ma ya san komi kuma shi zai iya magana duk matsalolin musulmi na duniya Allah ya muna mai kyau kuma ka nuna cewa wannan bincike da ka gabatar in an samu daidai to ba kokarin ka na ba Allah ne ya so haka kuma misali in kuskure na to kuma ka barantar da Allah daga kuskure don ba Allah umurci ka da kuskure kuma ba manzo umurci ka da wannan kuskure ba ina fata an fahimci to amma kaga da yawan dalibai suna saba ma irin wannan sai ga wani in yi tushi na munakashar wani abu manyan malamai ba in ya nuna sun yi kuskure sai shiga kamar ma su ba komai bane shi shine a wani abu alhali ko a'a ita aljami'a tukharrijul albuhath wal muthaqqafin wala tukharrijul ulama jami'a tana fitar da wayayyun mutane da kuma waɗanda sun samu shaida sun iya bincike amma ba sun nuna maka ba ka samu ilimi kenan ilimi yana zuwa ne bayan doctora ka zage damtse kai karatu ga malamai kuma ka zage damtse ka ci gaba da bincike lokacin da zaka zama malami amma haka don kai doctora a'a za an baka shaida ka zamanto ka iya bincike ne Allah ya gane da mu sai ar-raghba ana son mutun ya zamanto yana da kwadayi mutumin da bai son abu to ba zai yin shi da kyau ba shi yasa ba a son ma a cilista ma mutun ya malamin shi ya cilista mai ga maudu'in da zaka bincike kansa ko da ya cilistar da shi to abinda ake so ya tsaya sai sun tattauna ya gane dalilin da yasa aka cilistar da shi ya fahimci muhimmancin ya yarda sannan ayi sannan kuma daga cikin abinda ake so ga mai bincike ya zamanto al-mawdu'iyya adalci wanda shine abinda mun faɗa yayi karamci sai as-sabr ana son hakuri duk al'amari in babu hakuri yanzu na ana bari sannan kuma ana son at-tawakkul dogara ga Allah kakka sa tsammanin karfinka ne zai baka shi yasa wata mas'ala in kana bincike in ka zo wani babi sai ka iske ya tsaida ka kwarai da gaske to in babu hankuri kawai sai ka yi faca ka je ka abunka an gane ko da al-musabara shi ne wato hankuri in an ce musabara na cewa da sa'unni ba musabara ba dan kawai wani bai fahimce shi haka nan an gane ko sannan kuma ana son umqut tafkir kana da tunani mai zurfi akan mas'ala ba wai as-sathiyya ba kawai ka zo ayi shafshaf kai tsaye ka faɗi abin da ranka ga so ka tafi ka a'a kai dogon tunani kan abin da zaka faɗa sannan kuma al-qudra ala an-naqd al-banna ya zamanto kana da kokari akan wato naqdi a ce kai kritikin abu amma kuma ka bada hujjoji da dalilai waɗanda hankali ke karɓar su sannan kuma ana son an-nizam wa tartib ya zamanto kana iya tsara bincike ba wai kai abu hakan gaba babin da kamata ya zamanto na ɗaya ka maida shi na uku ka maida shi na hudu sannan al-mahara ana son yanzu a wannan zamani ka san yadda ake amfani da na'urori na zamani don rubuta bincike ko amfani da su ko kuma ya zamanto waɗanda suka iya amfani da su za su iya taimaka maka to hakan ga waɗanda dai abubuwa ne waɗanda ana buƙatar su al-mahara kamar abin da suke kira experience an gane ko experience al-musa'ida waɗanda za su taimaka maka ka san yadda ake bincike akan mas'aloli to don haka dai wannan kira ne da sifofin da ya kamata a ce ɗalibi ya siffantu da su wajen bincike kai ya taya faɗa ma abubuwa da amanal ilmiya kaga yanzu wani sai ya zo ai masa bincike yanzu a duniya kana iya zuwa wata jami'a kai kuncinka kawai ka bada kuɗi wani yi maka babin farko wani maka babi na biyu wani yi maka babi na uku ko sata ilimin waɗansu wani yanzu ko a Turai yanzu Turawa suna fama da wannan zaka iske wani an bashi bincike sai je ya ɗebo binciken wani can safha 30 an gane ko fashi 30 ya ɗebo 30 ɗebo 30 nan sai ya haɗa yana kwance kawai ya ce ya yi bincike ko ya ba wani ya mai bincike in an zo ranar munakasha a kwatanta mai ga yadda zai iya kare kanshi ko ko in ba su malaman cin hanci ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan in an zo ba za a yi masa wato munakasha ba su tenan su da tsanani kawai sai a mai a bashi diploma in ya zo gaban dalibai ko ya zo wajen aiki ba zai iya ba kaga ya cutar da kanshi dan haka Allah dai ya muna mai kyau
mallan nukutan mu na gaba ta gaba mi ake nuhi da aghradut ta'lif
to aghradut ta'lif ana nufin dalilin da ya samu tun ya wallafa tunda shi ma bahasi kamar abu ne wanda wallafa wani abu ne wallafa bincike ne ko ba haka ba to na farko akwai dalilai da dama amma bari mu faɗi waɗansu waɗanda ka bar suke iya fitowa a fili ko da gaugawa na farko akwai ibtikarul jadid shine ka kawo wani abu sabo in ka diba musamman cikin kere-kere yau in wani wata na'ura sai a gano wani yayi wanda ta fita shine daga cikin aqrat ka gare ko to amma wannan a cikin addini ba shine kawai bid'a ba a'a ba haka ake nufi ba ba dole bane cikin addini ka kawo wani abu sabo don cikin addini an hana a kawo wani abu sabo amma kana iya wato misali a cikin kere-kere ka kawo wani abu sabo kenan wani zai iya wallafa littafi dan ya sanar da kai wani abu wanda baka sani ba sabo wannan yana da kyau amma cikin ibada ba a yarda mutum ya kirkiro bid'a ba an gane ko sai mun fahimci wannan nukta da kyau na biyu itmamun naqis mutum zai cika wani abu wanda ba a cika shi ba yanzu misali kaga ibn hajar al-asqalani ya yi wani littafi a cikin asbabun nuzul yana cikin suratul baqara sai Allah ya masa rasuwa ko ba haka ba to kaga wani dalibi in yazo yana iya ci gaba da yin littafin har ya kai karshen sa misali in muka duba Imam Fakhruddin Razi sun ce yayi littafi ya kawo suratul abin nan ina ganin suratul anbiya sai Allah ya masa rasuwa an ce wani ya cika littafin amma wannan akwai sabani na malamai Imam Suyuti malamin sa a cikin Jalalain Imam al-Mahall Jalaluddin al-Mahalli yayi littafi ya kawo izb 30 suratul Isra an gane ko ya kare kahfi sai ya mutu sai ibdalibin sa Imam Suyuti ya doko daga Fatiha ya kawo har inda malamin sa ya tsaya karshen suratul Isra duk da yake ya ce shi bai saba yin littafai waɗanda ba su da tsawo ba amma dai tunda malamin sa yayi zai yi kokari ya ga ya cika abin da malamin sa yayi kaga itmamun naqis kenan ina fata an fahimce ni in muka diba al-Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya dauko adwa'ul bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an ya kawo suratul mujadala ko suratul mujadila sai Allah karbiran sa dalibin sa Atiya Salim shi ya cika littafin shi yasa ake kira littafin tatimmatul adwa ina fata an fahimci ni to kaga daga cikin abin da ke sawa ai ta'lifi kenan wannan misalai ne ni kawo ba wai na iya kewayewa sani da dukkan abin da aka cika ba wallahi a'lam na'am daga ciki akwai sharh za a yi sharhi littafi kaga musamman yanzu in muka duba littafan hadisi zaka iske an yi sharha su wani malami ya littafi wanda yake mukhtasar ne sai a yi sharha sa wani lokacin ma malamin shi zai littafin kuma shi sharha sa ibn hajar al-asqalani shi nukhbatul fikr kuma yazo yayi sharha ta ina fata an fahimce ni to kaga zaka iske wani malami shi zai littafi kuma daga baya dawo yayi sharha sa ina fata an fahimce ni koko wani ya ga littafin a'a ya kamata ai sharhi littafi sahihul bukhari ibn hajar al-asqalani yazo yayi sharhin sa ka gani ko shuruhat ma suna da dama a cikin kowane fanni zaka iske cikin hadisi da tatafan sharhin hadisi cikin littafan lugha sharhi na alfiya ibn malik na ibn aqil da sauransu dai kowane fanni zaka iske malamai suna sharha su ƙara bayani saboda dalibai su fahimta musamman kaga cikin wannan zamani ana ganin Sheikh Ibn Uthaymeen shi cikin sharha Allah ya masa baiwa kaga yana da sharhi na Riyadus Salihin yana da sharhi na abin nan littafin gana a jirumiya yana da sharhuka dai da dama saboda fagen sharha Allah ya mishi baiwa ta bayani wallahu alam to sai kuma daga cikin abin da ke sawar ayi ta'lif akwai ikhtisarul mutawwal an gane ko littafi ne akai mai tsawo sai kaga dalibai ba za su amfanuwa da shi ba nan ma Sheikh Ibn Uthaymeen yana littafai ikhtisar tariq al-hijratayn na Ibn al-Qayyim da sauran littafai da malamai sun kai ikhtisarin waɗansu littafai saboda wani dalibi bai da damar da zai iya karanta littafi mai yawa amma in ka dibi iya fa'idodin da kamata a ce ana bukata cikin su sai ka yi kuma resume yana daga cikin ma manya-manyan abubuwan da ake karantawa a duniya a yanzu jam'ul mutafarriq daga cikin dalilin da ke sawa ayi ta'lifi shi ne jam'ul mutafarriq shine a hada abin da ya rarraba can an kawo hadisi guda nawa ne can an kawo hadisi guda nawa ne can an kawo hadisi guda nawa ne sai ka bi littafan hadisi ka tattaro riwayatir rawi kaza wannan abin cikin ilimi ne koko misali cikin littafi kaza an yi magana misali cikin hadisi an yi magana kan sallar Idi sai ka dauki littafan hadisi duk ka tattaro hadisan da sun kai bayani kan Idi sai ka tattaro su a wuri guda kai littafi littafan da suka yi bayani kan sallah hadisan da suka yi bayani kan sallah hadisan da suka yi bayani kan arwallah hadisan da suka yi bayani kan yaki kai misali al-maghazi na Imam al-Bukhari kaje duk ka tattaro su saboda ka fitar da wata mas'ala ko wani mawdu'i to kaga jam'ul mutafarriq ne sai ka tattaro su a wuri guda shine daga cikin abin da ke sawa ayi bincike sannan kuma akwai tartibul mukhtalaf abinda ya rikici yanzu zaka iske misali wani malami yayi littafi sai ka iske tsarin sa kamar ana ganin ya dan yi nauyi misali kaga musnad na Imam Ahmad zaka iske yayi shi ne akan riwayoyin Imam al-Bukhari Abu Bakar sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu riwayoyin Abu Huraira riwayoyin kaza to kaga a tartibi na rawi yayi shi amma yanzu sai ya zama to Abu Huraira yana da hadisi cikin alwala yana da hadisi cikin aqida yana da hadisi cikin sallar Idi yana to sai wani yaga to bari in maida su akan abwab al-abwab al-fiqhiyya domin kowa akwai ta fuskar da yake kallo shi a matsayin sa na muhaddis ya kalli riwayat wani wanga ko a matsayin shi na faqih ya kalli الأحاديث المتعلقة بكذا 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 كو العقيدة الأحاديث المتعلقة بالعقيدة في كتاب كذا أو في كتب كذا كو كما الآيات المتعلقة بموضوع كذا الآيات العقيدة آيات الكذا آيات الكذا آيات الكذا آيات القتال ونينا تيمكام الآلبي يا أبنا سيكما kuma in mun ci al mukhtalat ba dole bane at tartib ba dole ci an ci mukhtalab dan ba mu ci ayoyin qur'ani sun shiga cikin juna ko hadisi sun shiga cikin juna islahu al khata gyara kuskuri to ba a ce Allah ya kuskuri ko kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kuskuri amma wani malami wanda shi ba masumi bane yana yayi kuskure kuma ba tare da sai ka ci mutuncin malamin ba kana iya nuna wannan mas'ala malam yayi kuskure a cikin ta wanda kuma ba shine ake bukata ba an fi son ka nuna kuskuren mas'ala ba kuskuren malami ba in ba mutun ne wanda yana son ya cutar da addini ba kafiri ko malami wanda yana da inhirafi kwarai da gaske a cikin aqidar sa ko banna ga musulunci wallahi ta'ala a'lam
jazakumullahu khaira mallam mallam mun sani cewa a fanni na albasul ilmi dole in za a yi sai an yi khutta
na'am
to muna son mu san kayfiyatu ilajil khutta yani ake yin watan khutta domin daliban ilmi su amfana da yadda ake yin ta idan ana so a yi bahasi
gaskiya ne abu ne wanda yake yana da kyau to kayfiyatu i'dadul khutta kamar yadda zaka tsara yadda zaka yin bincike kenan na farko ikhtiyarul mawdu' ka zabi kan mene zaka bincike yanzu kace ina son in yi bincike misali akan masallatai a Niger ko masallatai a wata jaha kaga wannan kai zabin mawdu'i na biyu ahammiyatul mawdu ana son ka nuna menene muhimmancin wannan bincike da zaka yi tunda mu Niger kasar musulmi ce kaga yin bincike kan masallatai abu ne da muhimmanci ko ba haka ba to sannan kuma bayan wannan sai ka nuna hududul bahas iyakar bahasinka ka abar bahasi haka sake akwai wani dalibi da muna jami'a to akwai malamin da ke kula da yadda ake bincike sai ya kawo anawin to ya anka kawo unwan kamar tunda koya ma dalibai yake yi sai ya kire su danka sai ya fadi binciken da kai ka zaba in yayi sai ya ce yayi ya fada madalibai dalilin da yasa aka ce yayi in bai yi ba sai a ce bai yi ba sai a nuna abin da yasa bai yi ba to wani dalibi sai ya ce mashakilul muslimin sai ya ce dalibi kaza ya rubuto bahasi gaban mutane mashakilul muslimin mushkilan musulmai to kaga ga bahasi mushkilan musulmai a wani zamani a wani lokaci a wace kasa kaga duk bai kawo ba wanda take da alaka da da'awa ko da take da alaka da likitanci ko da take da alaka da kaza da kaza duka bai fada ba sai yace hadhal bahath wanga bahathi yace la wish tama'at ad-dunya kulluha da duniya gaba ɗaya kowa shi aje aikin shi a zo a yi bincike ila an taqumu sa'a ila an taqumu sa'a Allah shi tsara duniya yace la yastati'una an yakmilu hadhal bahath ba su iya ƙara wanga bincike yayi fadi da yawa bincike ana son hudud yana da iyaka kana iya dauka wata jaha ko wani gari ko wani zamani ko wadansu shekaru daga cike dai sai manhajul bahath mun yi bayani kan hanyar da zaka bi mun yi bayanin manhajul bahathiyya ko tajribi ko wasfi ko tahlili sai ad-dirasatu as-sabiqa wadanda suka yi irin wannan bincike gaban ka in akwai saboda a gane bambanci tsakanin kai gabar da ka dauka da gabar da sun ka dauka sai jam'ul masadir wal maraja ka hada littattafan da zaka yi bincike da su domin bai yiwa ai bahasi babu masadir babu maraja tunda kanka bai isa duk da yake wadansu malamai sun ce akwai bambanci tsakanin masadir da maraja masdar daga tushe ne marja kuma daga inda ake komawa wadansu malamai sun ce duka dai ne wadansu malamai suka ce a'a al masadir su ne manyan littattafai na asali al maraja kuma wadanda littattafai ne ta hanyar su ka dauko amma ana iya kuma zuwa ga wasu littattafai ina fata an fahimce ni an gane ko ma'ana su al masadir manyan littattafai ne tun na asali shi kuma ana son in mutun zai bincike kuma yayi qira'a yayi karanta abin da yake da alaka da maudu'in sa an gane ko shine suke ce ma jama'ul madda wa akhdhul mulahadhat sai ka rinka daukan mulahadha kafin an yarda da khutta kakka fara bahasi kai ta karatun abin da yake da alaka da mas'ala ka daya biyu uku ka kai ta karanta littattafai to nan zaka samu ide mai yawa amma in ba haka nan ba sai ka samu matsala wad'ul khutta at-tafsiliyya shine ka adha tsari wanda yanzu bisa gare shi zaka tafiya an gane ko ma'ana ka fadi bayan wannan kai fadi babi nawa zaka yi fasali nawa za kai mabhath nawa za kai matlab nawa za kai duka ka kawo shi wannan duka abubuwa ne wanda ana bukatar su sannan ka zo ka rubuta bincikenka as-siyaghatul ula tana yiwa akwai kurakurai da wani abu ka zo ayi siyaghat thaniya adibin akwai kuskure na bugawa kama al-matba'i akhta'ul lughawiyya da minene tunda irin wannan yan akwai abin da suke kira encadrer ko abin da suke kira mushrif zai taimaka maka yadda za kai al-khatima ka zo karshen bincikenka sai ka rubuta ahammun nata'ij allati wasalta ilaiha wato iya bincikenka ga kamar resulta tataccen abin da ya kumsa dan saboda mutun koda bai samu dama ba in ya karanta karshen wannan abin ya gano ga iya abin da kai mu'amala da shi wato ga abin da ka cimma a bincikenka sai kayfiyatul ta'amul ma'al makatib wal masadir maktaba yana bukatar ka san ko ce maktaba tsarinta yanzu kaga yanzu a jami'ar islamiyya bil madinatul munawwara zaka san littafan hadisi ina suke littafan fiqh ina suke littafan kaza ina suke littafan kaza ina suke sannan kuma wannan ya zaka yi kai mu'amala da maktaba shin wagga maktaba ana zuwa ne ayi karatu ba a ba mutum aron littafi wannan maktaba ana bada aron littafi ya ake bada aron littafi wani lokaci yake budewa wani lokaci ake likewa duka wannan yana da kyau a ilimci a san shi sai abu na karshe a gurguje shine kayfiyatut ta'amul ma'al masadir wal kutub litatafai kala ukuni litatafai wadanda suke mukhtasar kamar takaitattun litatafai da su ake fara karatu sannan azo zuwa ga al-mutawassit littafi wanda an matsakaici sannan a ce zuwa ga masadir to su masadir manya-manyan litatafai galibi ana amfani da su ne wajen bincike yanzu kaga misali wanda littafi ya kai mujalladi 40 al-hawi fil fiqh ash-shafi'iyya fi fiqh ash-shafi'iyya mujalladi ne kusan 40 na imamul mawardi to yanzu kace sai kai karatun shi a'a da kai haka nan doki litatafai guda hudu a mazhaban malikiya ka doki kaman mudawwana a cikin fiqh shafi'iyya ka doki al-majmu'u na imamu an-nawawi ko al-hawi fil fiqh shafi'iyya an gane ko fiqh al-ahnaf an gane ko sai ka doki al-mabsut na imamu sarkhasi misali ka dauki wani babban littafi wanda annasu sai ka dauki misali a cikin fiqh al-hanabila al-mughni li ibn qudama al-maqdisi in manya-manyan littafai ne to kowane sai ka zo ko wace mas'ala babin tahara ga abin da suwari suka tafi akan shi ga abin da suwari suka tafi akan shi sai ka dauki mulahaba to haka zaka samu ilimi in a tafsiri ne mun ba da bayani ka dauki tafsiran da suke da alaka da aqida kamar da su gefe wanda suke da alaka da nahwu kamar da su gefe wanda suke da alaka da misali balaga kamar da su gefe wanda suke da alaka da fiqhu kamar da su gefe to ko wadanne sai zaman to ga lokacin da zaka duba su ka fitar da abin da ya dace sai ka samu wato fahimta mai kyau kayfiyatut ta'amul ma'al masadir to yan uwa wannan shi ne abin da zamu iya cewa game da abin da ya shafi bincike na ilimi Allah ya taimake mu kuma wannan mun bada shi ne a gurguje zaka iske akwai litatafai da dama musamman dai a nan Niger akwai professor wato doctor ustadu doctor Ali Yaqub ya rubuta manhajul bahth al-ilmi kuma malamai a duniya a ko ina a jami'o'i suna rubuta littattafai wadanda ake yin manhaj na al-bahth al-ilmi wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani game da al-bahth al-ilmi nukutan mu na gaba shine fiqhul lugha
na'am
malam shin idan aka yi tarkibin wannan ko aka idafa fiqhu zuwa ga lugha fiqhul lugha muna son mu ji menene bayani domin dalibai da yawa suna jin kalma ta fiqhul lugha amma ba san komai yake nufi ba menene fiqhul lugha kuma ya zama ta'arifin lugha
to na farko fiqhu shine al-fahm amma Sheikh Ibn Uthaymeen shi yake cewa fiqhu shine al-fahm ad-daqiq an gane ko shine fahimta mai zurfi an gane ko al-lugha shine yana nufin wato da galagha yalghuni idza lahaja idza takallama shine yayi magana yayi furuci to amma idan muka zo sai suka ce al-lugha hiya wasilatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim hanya ce wadda ko wadanne mutane suke bi dan su yi bayanin abin da suke so idan ake kira lugha kenan fiqhul lugha shine ka gane yadda ko wadanne mutane suke bayanin bukatocin su sai dai in an ce fiqhul lugha wani lokaci suna nufin ka gane sirrin lugha ko wani yare yana da sirri to shi sa galibi malaman da fiqhul lugha suke cewa sai ka iske ma an yi littafi fiqhul lugha Imam Tha'alibi yana da littafi fiqhul lugha an gane ko ko abin da ya kama da haka amma a wannan zamani yanzu sun fi amfani da wato ilmul lugha ilimi na lugha shine suka kira linguistic an gane ko ilimi ne wanda yake kula da yare yarurruka a duniya ta fuskar menene yake kula da yarurruka abu na farko kamar misali a ce asalin yare a ina ne sai waɗansu malamai su to kuma menene alaƙar wani yare da wani yare shine wato al-lughat zaka iske waɗanda suna da tushe guda usuluha wahida amma sai an yi bincike aka gane yare kaza da yare kaza asalin su ga tarihin su ga inda suka samu asali to wannan shine ake kira fiqhul lugha wanda yanzu a duniya turawa sun yi fice a cikin wannan ilimin an gane ko to ilmul lugha sai akwai abin da muke son mu ce na farko ba a ce wato akwai bambanci tsakanin lughawi da lagawi in an ce al-lughawi abin da yake da alaka da yare lagawi shine abin da bai da fa'ida ma la fa'idata lahu min al-qawl aw ma la fa'idata wato lahu aw fihi min al-qawl wal fi'l wadansu malamai sun ce al-lagaw shine abin da bai da amfani na magana ya sarsar magana wadansu suka ce a abin da bai da amfani ko na magana ko na aiki shi yasa Allah ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun wadan daga mai da abin da bai da amfani wadansu suka ce na magana wadansu suka ce na magana da aiki kenan al-lughawi wanda yake da alaka da lugha yare al-lughawi wanda yake da bai da amfani zaka san an ce hadha talibun lughawi ba a ce lughawi sai lughawi wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka malam da alkhairi mallan so da yawa muna ji anwa'ul lughat min haythul wujud kawa al-lugha kawa al-inqirad
na'am
min haythul wujud wal min haythul wujud wal inqirad
na'am
sai a ce ga wani yare wanda shi ya tafi an bar jin shi
na'am
kuma ga wani yare shi kuma wanda yana nan
na'am
ya ake iya fahimta shi kuma wannan
to na farko malaman usulul fiqh sun yi sabani akan aslul lugha shin al-lugha asluha tawqifiyya aw qiyasiyya shin wai ita lugha tawqifiyya ce kamar yadda shari'a take haka ne aka ba mutane ita koko qiyasiyya ce dan adam shine Allah ya ba mauhiba da tunani yayita wadansu malamai suka tafi ai ita lugha kulluha tawqifiyya don Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa gaba daya sai suka ce to nan kullaha din nan in duka ake nufi to kenan asalin lugha Allah ya sama dan adam a cikin kwakwalwarsa wa abin da ke kula da yare gaba daya kenan sai zaman to al-lugha tawqifiyya ce wadansu malamai suka ce a'a al-lugha qiyasiyya ce dan adam kawai shi annabi adamu da anka ce al-asma'a kullaha abinda shi annabi adamu zai amfani da shi ne ba abinda zuriyar shi za ta amfani da shi ba to wannan kullaha sai ya zamanto shin tana nufin dukkan komi gaba daya koko a'a tana nufin kullu abinda shi annabi adamu sai ya zamanto al-umum al-urfi kamar da suke cewa abinda shi zai amfani da shi to shi yasa wanda suka ce tawqifiyya ce kenan Allah ya sanar da annabi adamu komai zuriyar shiga doni ta yi wanda suka ce a'a qiyasiyya ce kawai dan adam zai kalli wani abu sai ya sanya masa suna daga nan sai shi ta qiyasi yanzu kaga misali waɗansu abubuwa an kalli kukan suna kawai sai an ka sanya ma wato abin nan suna kaga salsala sai an kalli abu shina kirkirkirkir sai an ka ce salsala kamar yadda yake bugawa daga nan aka kirkiro wato sunan wani abu kaga kamar abu a ce yanzu zaka iske waɗansu abubuwa da sunayen kukan su ne ake amfani yanzu kaga da Hausa sai mu ce iska yayi wuu din nan kamar bugawar shi ce an kai amfani da ita to suka ce asalin lugha qiyasiyya ce waɗansu malamai suka ce a'a sashen lugha tawqifi ne ma'ana Allah ya ba dan adam sanin sa daga baya dan adam da ya rayu ya samu lugha sai ya kware qiyasin waɗansu abubuwa ya ƙara to amma inda mas'alar take da khilafi don waɗansu malamai sun ce ba ta da amfani waɗansu malamai sun ce tana da amfani suka ce to in tawqifiyya ce bai halatta dan adam ba ya ƙara wani abu cikin yare ko ya rage shi baka da izinin misali abuna da suna kaza ka canza mishi suna ka bashi wani suna tun da lugha tawqifiyya ce Allah haka ya tsaida ta waɗanda suka ce qiyasiyya ce kenan kana da wannan dama waɗanda suka ce sashen ta tawqifi ne sashen ta qiyasi ne sai ya zamanto kana da damar da zaka ƙara wani abu ko ka rage to wannan shine abinda as-samaratul khilaf wanda imtun yaddi ba cikin tafsirai da dama waɗanda suke da alaka da fiqh da usulul fiqh wajen wa allama adam al-asma'a kullaha zai ga wannan mas'ala to amma lughat malamai sun karkasa su gida biyu akwai al-lughat waɗanda akwai su abinda ake kira al-lughatul hayya waɗanda suna raye yanzu kaga kamar yaren larabci yare ne wanda raye yake ma'ana ana magana da shi a yau yaren english yaren faransanci to kuma akwai al-lughat al-ba'ida 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 da al-hamza ne ba da ainun ba shine wato yarurrukan da sun kare babu su ko sun mutu in muna iya cewa mutuwa babu su a yanzu sai ka iske waɗansu sun mutu sai dai aji sunayen su, waɗansu kuma a'a sun mutu ta fuskar ba a magana da su, amma a rubuce akwai sauran rubutunsu. Yanzu misali in muka diba yaren Ibraniyanci, da suka ce ma yaren Ibraniyanci da wanda anka rubuta Bible da shi, a yanzu babu shi, amma kuma akwai shi a rubuce sauran rubutunsa wanda sai dai a fassara maka, amma yaren yanzu babu al'ummomin da ke magana da shi. To wannan su ne ake kira al-lughat al-hayya, sannan kuma akwai al-lughat al-ba'ida waɗanda sun ƙare babu su a bisa doron ƙasa. Na'am.
Nukutan mu ta ga mallami, menene bambanci tsakanin al-lugha ar-rasmiya da kuma ghairar rasmiya?
To al-lugha ar-rasmiya shine lugha wadda ita ce ake amfani da ita a hukumance. Lugha ghairar rasmiya lugha wadda ba ita ake amfani da ita ba a hukumance. Idan muka duba wata ƙasa zaka iske yaren da ake amfani da shi a hukumance yare ɗaya ne, wata ƙasa kuma yare biyu ne. Yanzu kaga ƙasar Chad suna amfani da Larabci a hukumance, suna amfani da Faransanci, na fata ana fahimta ta. A wasu ƙasashe kuma yare guda ne. To sai dai yarurrukan da aka fi amfani da su a hukumance yanzu a duniya sai ka iske yaren English ne da yaren Faransanci. Duk inda sun yi Turawa suka yi mulkin mallaka sai su ɗauko yaren su sai su aza shi ne na shugaba. Amma su a ƙasashensu yaren su shi ne yaren gwamnati. Kaga a ƙasar Ingila yaren gwamnati shi ne English, a ƙasar Faransa yaren Faransanci shi ne yaren su, kuma su ba daga waje aka kawo su shi ba, duk da yake sun nuna cewa yaren da ya fi ƙarfi ba yaren Faransanci ba ne a France. Amma wanda suke ma Faransuwa an shi ne ya juya ya mirgida ya nutsa tsayarsa aka mai da Faransanci shi ne yaren gwamnati. Daga nan kuma wannan yaren ya yi rinjayi waɗannan sauran yarurruka da aka san Faransa. Ka karanta tarihin Faransanci za ka ga wannan. Yanzu a America yaren English shi ne yaren gwamnati, saboda Turawa English sun kwace mulki tun da su ne yanzu adda mulki. A ƙasar Australia yaren English shi ne, saboda sun zo sun iske ‘yan ƙasa na ƙasa na asali sun kwace musu mulki. To kaga wannan sai a ce lugha rasmiya. Nan Niger lugha rasmiya Faransanci ne, Faransa ta yi mulkin mallaka. Akwai ƙasar da kuma yaren biyu ne. Kaga yanzu ƙasar Cameroon ko Cameroon, Turawan Ingila sun yi musu mulkin mallaka wani yanki, Turawan Faransa sun yi musu mulkin mallaka, sai zamanto yare biyu ake amfani da su, duk da yake Faransancin yaren jaya. Amma kuma ƙasar da ta rigayo ita ce ƙasar Almania, Jamus. Asalinta ita ce ta yi musu mulkin mallaka, amma da aka rinjaye su a yakin duniya na biyu sai zamanto shi ne yaren da ake amfani da shi. To don haka dai lugha rasmiya, yanzu in muka duba a ƙasar a tarihi a 1912 Milkat Sandus, Turawan Faransa sun mamaye wani yanki na ƙasar Ingila. To wannan yankin da suka mamaye sai zamanto yaren da ake amfani da shi a wannan yanki na Ingila yaren gwamnati shine Faransanci, wanda shine abinda suke cewa amaliyatut ta'sir wa ta'assur, inda English ya tasirantu da Faransanci. Shi yasa mafi yawancin momo waɗanda suke karewa da Sion to dukkan su na Faransanci na English ya dauka. Shi yasa yaren English ya fi daukar kalmomi daga Faransanci, daga waɗanda Faransanci ya ɗauka zuwa ga English. Galibin kalmomin da ke ƙarewa da siyon sai ka iske na Faransanci na. A gane ko? Yanzu kaga transformation, ai transformation ake cewa. Asalin shi na Faransanci na transformation, na sai an kace transformation. Legalization sai su ce legalization. To kaga shin ɗin nan dukkansu a 1912 Faransa ta mamaye wato yanki na Ingila, wanda kuma daga wannan lokaci ne yaren Faransanci ya kalmominsa suka shiga cikin English sosai, wanda duk suke karatun English da literature ta English za su gaya maka wannan wanda ya karanta tarihin da gaske. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka malam da alkhairi. Sai malam, ya zamu iya rarraba lugha ko lughat min haysul kitaba wa shafawiyya ko shafahiyya?
Na'am. To nan alkitaba yaren da ake rubutawa, ash-shafahiyya kuma yaren da ake magana da shi. Shi yasa ko cikin Faransanci zaka ga akwai langa ta communication, an gane ko? Akwai kuma langa wadda ba ta communication ba, ta wato abin nan écriture. Idan muka duba akwai yaren da a rubuce yake muka ce amma yanzu ba a magana da shi, wannan yana cikin lughatul ba'ida. Akwai yaren da magana ake yi amma ba a rubuta shi, koko saboda bai da harufa koko saboda harufan shi an boye su yanzu kaga yaren Hausa yana da harufa amma da ɗan mulkin mallaka suka zo sai suka doke waɗannan harufan saboda mutane da dama ba su san su ba yanzu sai da wani ɗan Nijeriya yaje yana bincike a jami'a ta ƙasar America yana bincike kan yaren Hausa sai ya iske an rubuta akwai harufan Hausa ko da ya karanta sai ya ga asalin yadda waɗannan harufan suke da kuma yadda daula ta tashi ta wato shi yaren Hausa a ƙasashen Hausawa to kaga yanzu ana rubuta yaren Hausa ne da harufan Larabci ko a rubuta shi da harufa na Latin na Turanci na English ko na Faransanci to amma almuhimmu ta yaya ake samun yare shine abinda zamu magana akan sa a gurguje shine cewa yare ko ka koyi shi ne ta hanyar magana yanzu kaga turawan Faransa da yawa suna jin Faransanci amma ba su iya rubuta shi ba saboda yare ne na iyayensu da yawan mutane yanzu a English suna yin English amma ba su san ka'idodin English ba amma saboda yare ne wanda shine na al'umma shine yaren iyayensu abinda ake kira lughatul um an gane ko suna magana da shi haka kowace ƙasa ka tafi a duniya jama'a zaka iske suna magana da yare wanda shine yaren iyaye koko yaren da yafi karfi a cikin wannan yanki da suke ciki sai kuma abin da ya shafi ta'allumul lugha min haythul kitaba wanda ta karatu ne zaka je makaranta a koya maka ABCD ko ABCD ko abatasa sai ka koyi wannan yare kamar yadda da yawa suke koyan shi a makarantu na zaure ko kuma a makarantu na zamani waɗanda ake yi kenan yare ko a koye shi ta fuskar magana ko a koye shi ta fuskar karatu ko kuma a fara koyonsa ta fuskar magana sannan aje ayi karatunsa ko kuma a fara koyonsa ta fuskar karatu daga baya kuma sai a koye shi ta fuskar magana yanzu kaga wani zai fara koyon yare a nan kasashen mu na Afrika sannan kuma sai yaje kasashen Turai to sai ya zaman to kuma yana jin yadda suke magana amma yanzu wani kuma a'a shi a Turai ya tashi kuma sai yaje yayi karatun yaren a cikin makarantu na Turai sai ya hada guda biyu to wannan at-ta'allum min haythul kitaba wa shafahiyya kenan wanda kuma hada su guda biyu yana da amfani saboda shi karatu zai baka dokoki shi kuma magana ta yau da gobe za ta saka kware cikin iya wannan yaren wallahu ta'ala a'lam
amma mala Allah ya saka da alkhairi sai nukuta ta gaba menene fa'ida ta lugha
na'am to fa'ida ta yare tana da yawa an gane ko koyon yare yana da yawa daga ciki wato koyon yare ita asalin lugha da Allah ya sanya ta malamai suke cewa ta sauƙaƙa at-tawasul bainan nas yanzu idan da zan yi maka ishara in nuna in ce ina son in yi maka bayanin wani abu sai in yi ta maka da hannu magana kurame ba za ka gane ba amma da nayi magana kalima guda kana iya fahimtar abin da nake so shi yasa ita akbar wasila litawasul fil alam hiya lugha babban abin da yake sa mutane su samu fahimtar juna da gaggawa shine yare shi yasa gidajen radio da gidajen TV ai ba wai hotuna dai ake kawo ba a'a da an yi bayani zaka iske dan adam yana fahimta shi yasa duk abin da ake son a ji shi a duniya da gaggawa ta fuskar yare ne kuma ita ce hanya ashal wasila an gane ko li isalil ma'lumat ana son a sadar da ilimi da gaggawa to dole sai an bi ta yare ina fata ana fahimta ta an gane ko yanzu misali a makarantunmu idan ana son ilimi a same shi da gaggawa sai a samu malami kai tsaye da ya fahimta muku za ku gane idan malami ya bar abu a rubuce zaka iske su ne ake amfani da su a gane ana kera kaza ana kera kaza fa'idar lugha a addinance yanzu mu larabci da shi zamu gane yadda zamu bauta ma Allah malaman mu su yi bayani in ma wanda ba jahili bane su gaya maka in jahili kake ko ku ba kai karatu ba su gaya maka kenan lugha ce ta wato fa'idar yare gane addini da shi ko ba haka ba dan ka san yadda zaka bauta ma Allah shi yasa Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu taba turo wani manzo ba sai da harshen mutanen sa ma'ana kenan da yare tunda harshe shine ke yin yare wato utliqa lisan wa urida bihi wato abinnan al-lugha an dauki harshe amma ana nufin yare to kaga wannan fa'idoji ne ta yare ma'ana yana da amfani ta fuskar addini yana da amfani ta fuskar kasuwanci yana da amfani ta fuskar da'awa kira zuwa ga Allah yana da amfani ta fuskar kasuwanci yana da amfani ta fuskar karantarwa yana da amfani mai yawa wannan a gurguje ne zamu iya bada su wallahu a'lam
sai mallam zamu so mu ji wa'annan mai irin sabubba ne suke sawa yare ya kasance yana da karfi
na
zaka ga wani yare yafi wani karfi wani yare yafi wani wanzuwa da wasu a cikin al'umma
to akwai dalilai amma saboda lokacin mu yana karamci zamu dan bada wadansu a gurguje na farko yare ya zamanto yana da alaka da addini kaga larabci dalilin da yasa ya karfi a duniya saboda yare ne yana da alaka da addini kina tare da alqur'ani mafi yawanci wanda suka koyi larabci a duniya wanda ba laraba ba babban dalilin shine addinin musulunci na biyu yare ya kasance ana kere-kere da shi yanzu dalilin da yasa english ya fi kowane yare karfi a duniya saboda shine aka fi kere-kere da shi ake yin na'urori da shi ta yadda ba za ka iya aiki da su ba sai ka san yaren english kuma bincike na ilimi yanzu ko a likitanci in baka iya english ba in ka zo ka zaka medicine da kai wuce matrix dole sai ka iya english saboda manya-manyan masu bincike yare english ne suke amfani da shi da gaskiya abin da ke sawa yare ya karfi mutanen shi su yi yawa a duniya ina fata an fahimce ni yanzu kaga mutanen China yaren su da yake da karfi saboda suna da yawa ne a duniya in ba da haka ba in suna yan kadan da sai yaren nasu ya mutu daga ciki kuma abin da ke sawa yare ya karfi yawan kasuwanci da yawan wani yare dalilin shigar sa a wata kasa shine yan kasuwa suna shiga masu wannan yaren sai su yi magana ina fata an fahimce ni daga cikin dalilin da ke sawa yare ya karfi mulkin mallaka yanzu nan faransanci da yayi yadu a kasashen mu harshen espanyol yayi yadu a kasashen america ta latin english yayi yadu a duniya irin su india da sauran kasashe a duniya me yasa da australia da america saboda english tai musu mulkin mallaka da haka wadannan suna daga cikin dalilin da ke sawa yare yayi karfi a duniya wallahu a'lam
sai mallam abun da yake sa yare ya watsu a duniya zaka iske ko ina kusan in kazo zaka ji ana yin shi
to
ko menene sabon da ke kawo
shi ma dai wadanga kusan dai abubuwan da muka fada ne na farko mulkin mallaka yanzu india suna english pakistan suna english ko ba haka ba nigeria suna english ghana suna english ko ba haka ba in ka dibi da kasashe da dama da aka yi mulkin mallaka america suna english australia suna english ko ba haka ba kenya suna english yanzu ma rwanda tana yin english mi addalili saboda yare ne na mulkin mallaka addini kuma yana sawa yanzu dalilin ya duwar larabci a duniya yanzu menene shi ai addini ne duk duniya ko a ina inda yare ne na fusa yare ne guda wanda ake wanda yake ana karatun sa menene dalilin ya duwar yaren faransanci saboda mi saboda mulkin mallaka niger ana français burkina ana français ko ba haka ba Cote d'Ivoire, Ivory Coast, ana yin faransanci mine ne addalilin shiga wannan saboda amulkin mallaka kasuwanci kuma yana sawa yare ya yadu duk inda yan masu wannan yare suke in suka yadu a wannan wuri sai ka iske akwai zangon Hausawa misali an ce zangon Hausawa koko unguwar su wane da wane dalilin da yasa saboda kasuwanci ko aiki ya kai su a wannan wuri dan haka shi ma wannan yana sawa yare ya yadu da sauran dai dalilai da suke basuwa kamar mulkin mallaka yaren gwamnati kaga kowa na son ya samu kusanci ga gwamnati in kana son ka ci ka ji dadi dole sai ka iya waɗannan yarurruka dai abin da ya kama da haka an gane ko da yin hijira shi ma yana kai wani yare kaga misali wasu mutane su yi hijira su je wani yanki sai su yi wannan yaren sai ka iske kuma yaren su ya yadu a wannan yanki wallahi ta'ala alam
amin su amin mallan sai abin da ya shafi kafiyar ta'allumin lugha shi kuma yaya kamata mutum shi domin ya koyi
to mun fada ko dai ka koyi yare ta fuskar saurare kamar gidan radio ko gidan TV in abin yayi maka nisa ko ka koye shi ta tashin ka cikin al'umma ko ba haka nan bane ko kuma ka koye shi ta karatu a wata makaranta ko in larabci ne ka koye shi a zaure ko ka koye shi a makarantu na zamani ina fata an fahimci ni kenan ana koyon yare ta fuskar saurare ko ta fuskar karatu da rubutawa da saurare wannan hanyoyi da ake koyon yare da su in ba haka ba yaren ba za ka iya abin nan ba ba za ka iya iya shi ba
Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai abin da ya shahi kun yi bayani game da lughat waɗanda yare waɗanda sun tafi ba ajin su
na'am
waɗansu suna nan rubute amma kuma da yawa daga cikin mutane busu iya karatun su ba kun ba za su busu iya fahim ba za su fahimce ba sa fahimtar su
na'am
sannan akwai waɗansu yare su kuma suna nan
na'am
to ya za mu aka wa adadi na waɗannan lughat waɗanda suke suna na al-lughatul hayya
hayya waɗanda ake magana da su to yanzu dai su masu bincike na duniya sun ce kamar adadin yarurrukan da yanzu ake magana da su kamar 6,000 ne suka ce da 100 kamar 9 waɗansu suka ce 6,912 waɗansu kuma suka ce 6,700 su ne yarurrukan da a bisa doron ƙasa waɗanda ake magana da su kamar yadda sun ka faɗa wallahu a'lam
mallan sai khasaisul lughal arabiyya menene yare na larabci ya bambanta da sauran yare
mun
sani cewa ita ce lugha ta alqur'ani mai girma kuma sannan yare larabci shine lugha na sunnan manzo Allah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am
to menene yake banta da shi da sauran wace irin miza gare shi
to shi gaskiya yaren larabci idan muna son mu gane muhimmancin sa me yasa sako na ƙarshe wanda daga dare shi Allah ba zai turo sako ba Allah ya saukar da shi da yaren larabci abu ne wanda yanzu ana bincike akan sa a duniya ta fuskoki daban-daban. Amma shi yaren Larabci idan muka duba alaƙar shi da addini, wato kasancewa Alƙur'ani ya sauka da yaren Larabci shine, kuma kasancewa shari'ar ta Larabci ne shi ya fitar da Larabci min kauniha, wato min kauniha lughatan qaumiyya ila lughatin alamiyya. Da Larabci kawai Laraba dai suke magana da shi a yankin su dai aka san shi, sai ya koma yare na dudduniya. Sannan kasancewar Larabci na tare da Alƙur'ani da Sunna, kasancewar sa yare na addini, shi yasa Larabci har yanzu duk yadda ake tankwararsa, ake dannarsa, aka kasa danne shi. Sannan kuma yaren Larabci yana da wasu khasa'is waɗanda suna da yawa, a cikin wannan lokaci ba za mu iya kawo su ba, amma bari mu dan faɗi ɗan su daga cikin su. Shine cewa shi yaren Larabci yare ne wanda yanzu a majalisar ɗinkin duniya, idan ana son a rubuta report ko rapport wanda ana son ya jima shekara 50 ko 60 ko 100 ko 200, to ba za a rubuta shi da English ba, ba za a rubuta shi da Faransanci ba. Kaga ba kowa wanda ya san wannan ne, wannan sirri ba, saboda koyo da suke yi. Ka san komai dalili? Larabci da aka yi lissafi baya canzawa. Yanzu kaga da Larabci, da wanda ya koyi Larabci a Niger, da wanda ya koyi shi a Makka, da wanda ya koyi shi a Saudiya, da wanda ya koyi shi a ina, duka in dai wancan na Qur'anin na ka'idodi duka iri ɗaya ne, baya bambanta. Amma yanzu da Faransai na France, da Faransai na Canada, an gane ko? Da sauran Faransai wanda aka yi a duniya ya bambanta. Idan na hanya ne ya bambanta, to shi ma Larabci na hanya ya bambanta, domin a ƙasa guda yaren Larabci ba iri ɗaya bane. Yanzu kaga kamar ƙasar Libya da Larabcin Benghazi da Larabcin Trablus ba ɗaya bane da Larabcin Sabha, da kayi magana ana iya gane daga yankin da ka fito in mu wancan Larabci ne na gida. Haka a Misra, haka a Saudiya ma haka. Mutumin Makka in yazo Madina yana magana ana iya gane wanga Makkawi ne ko ba haka ba. Hakan ga mutumin Riyadh in yazo, to shi ma Faransanci da English duka haka suke. Amma idan aka zo wajen ka'idodi, yanzu kaga Faransai mai ka'ida na Afrika kana iya bambanta shi da na France, kana iya bambanta shi da na Canada. Haka English in Ingila, akwai American English, akwai kuma British English, akwai Australian English, sun bambanta kuma koda na karatuna. Amma shi Larabci na ka'ida da na Niger, da na Nigeria, da na America, da na ina, duka inda sun karanta iri ɗaya ne, ba a iya bambanta ka'idodin su. Ban sani ba ko mun fahimci wannan. To kaga wannan ɗaya daga ciki. Na biyu, shi Larabci bai bambantuwa. Yanzu Larabcin da aka rubuta shekara 500 ana iya ɗauko shi a karanta yanzu. Amma Englishin shekara 300 yanzu an ka ɗauko shi bai karantuwa. Faransancin shekara 300 kai 150 an ka ɗauko shi yanzu bai karantuwa. Sharha sai ta yi yawa. Amma shi Larabci a'a, da wanda aka rubuta shekara 500, yanzu Imam Shafi'i ya rubuta Ar-Risala fiye da shekara 1000. Maqama yanzu ta kai shekara 900 da wani abu a duniya, wanda ya yi ta ya kusan shekara 900 da wani abu gare shi da rasuwa. Amma yanzu in ka ɗauko ta kuma ana karanta ta kuma a fahimce ta. To kaga wannan Larabci shi yasa yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya sai take rubuta rapport da Larabci ta ajiye, saboda shi kadai ne ake iya shekaru masu yawa a ɗauko shi bai canza ba. Amma sun ɓoye wannan. To a ƙarshe kuma ciwon da ya samu yaren Larabci, wato kuma an gano wani sirri. Larabci wani yayi bincike a Jami'a ta Ummul Qura, in ban manta ba, Manzilatul Lughatil Arabiyya bainal Lughat. Kowane harafi na Larabci zaka iske idan zai fara da wani abu, galibi shi na dauke da wani sirri. Wato a gurguje harafi na ghainun, suka ce duk abin da zai fara da ghainun galibi yana nufin abin nan ya boye ko an boye shi. Kaga ghain, alghar, menene alghar? Kogo, saboda yana boyewa ko ba haka ba? To idan muka dauki qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran, kaga abinda adda zurfi wanda ba a gani ko ba haka ba? To idan muka dauka duddai in ka dauki gha alghubar, saboda yana kura tana sawa ba a gani, da abinda ya kama da haka. To a ƙarshe kuma akwai ɗaya daga cikin shu'ara da ake kira sha'irun Nil, wato Hafiz Ibrahim, cutar da ta samu kasashen Larabawa na kasancewar Larabawa yanzu su dauki Larabci komai ba, saboda tasirin mulkin mallaka. Ya yi baitutuka saboda ya nuna abin mamaki a ce abin da ya dauki ya dauki alqur'ani da sunna a ce wai bai iya bayanin wata na'ura da za a kirkira a fitar da sunanta. To wannan kasida tana da tsawo, amma za mu dan kawo baiti ɗaya daga ciki, tana yiwa gobe in Allah ya kai mu na rai ƴan uwa su bi mu bashi mu dan karanto musu kaɗan daga cikinta, inda Hafiz Ibrahim yake cewa lugha al-arabiyya kamar ya mai shi ta dan adam ne, abinda ake cewa at-tajsid, kamar abai da abinda ba mutum ba kamar mutum yana magana. Yake cewa larabci yana cewa, ko lughar larabci tana cewa a matsayin ta na mace, raja'tu li nafsi fattahamtu hasati wa nadaitu qaumi fahtasabtu hayati wasi'tu kitaballahi lafzan wa ghayatan wa ma dhiqtu an ayin bihi wa idati fa kayfa adiqu al-yawma an wasfi alatin wa tansiqu asma'in li mukhtari'ati. Wai larabci yana magana cewa wasi'tu kitaballahi, na yalwaci littafin Allah, lafzan wa ghayatan, lafzan alqur'ani duka sun sabka a cikina, wa ghayatan kuma duk ma'anar da ake so a isar ana iya fassarawa da ni, wa ma diqtu an ayin bihi wa idati, ban yi kunci ba daga aya guda ta alqur'ani da wa'azin da za a yi da shi. Fa kaifa adiqu al-yawma an wasfi alatin, ya za yi a ce yau na kasa in a fitar da sunan wani ta na'ura cikina. Fa kaifa adiqu al-yawma an wasfi alatin wa tansiqi asma'in li mukhtari'ati, ko a ce na kasa tsara sunayen abubuwan da za a kirkira a yau. Yoshi aka cewa yaren da magana Allah ta sabka da shi ta dauki magana Allah, amma ba ta iya, ba a iya fitar da sunan wani abu a cikin ta, ko ku haka dauke ta ba yaren ilimi ba bayan shekara 870 da shi ne aka karantar da turawa. Subhanallah. To Allah ya kyauta.
Jazallahu shaykhana khairal jazaa wa rafa'a qadrahu fid dunya wal akhirah. Yan uwa masu sauraren mu, duka ana muka kawo karshen wannan barnamiji na ilimi da fahimta, sune jagora a madadin wayanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shiri ya tafi daidai, musamman director Rabilu Ito, ni da nake tare da ku nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.